عذاب رجيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا من الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قالوا قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan rana ta alhamishi a yau. Muna
nawa ga ramadan?
Yau muna shidda ga wata na ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda haka kin ya dace wa 7 din watan hudu miladiya ta 2022. Insha Allah ta'ala wannan zai zamanto mana zama na biyar a cikin karatun alqur'ani mai girma a wannan tafsiri da muke a wannan waje mai albarka, wanda ajiya mun tsaya cikin suratul layl, wanda kuma ayoyin da muka tsaya a kansu suna jan hankalin mutum ne akan cewa yayi ta kanshi. Me ma'anar yayi ta kanshi? Shine ya tsaya ya tsarkake aiki, ya aikata ayyuka managarta tsakanin shi da Allah subhanahu wataala. Saboda aikin da dan adam ya saba ma kanshi, to shine akan abinda Ubangiji subhanahu wataala kuma zai dora bawan akai. idan mutun ya saba aikata ayyuka na alheri to Allah subhanahu wataala sai ya sauƙaƙa mishi waɗannan ayyuka na alheri fasal yassiru wasan yassiru lil yusra kina Allah zai sauƙaƙe mishi wannan aiki wanda yake na alheri idan ya zamanto mutun tsiya ya saba ma kanshi ayyuka waɗanda ba su da kyawu duk inda ake abubuwan da ba kai ba kafafuwa ba amfanin duniya ba amfanin lahira an samu mutum wannan a ciki to shi kuma tukuncin da za a mishi shine fasanu yassiruhu lil usra za mu sauƙaƙe mishi aikata ayyuka waɗanda za su gadar mishi da samu a kushin Allah subhanahu wataala to bayan shi kuma ubangiji subhanahu wataala yau za mu tashi aya ta 12 kina inda Allah ke cewa inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirati wal ula
inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirati wal ula fa anzartukum naran talawwa la yaslaha illa al ashqa
Ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna alaina lal huda ay nubayyinul halala wal haram lalle na a gare mu bayyana tafarki wanda yake madaidaici duk abin da yake shiriya ne to babu wanda zai yi bayani shi sama da Allah subhanahu wataala da manzon shi dan haka a ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala babu wani wanda yake da ikon yayi bayani yace ai abu kaza shine daidai wannan abu kuma bai dace ba da abinda Allah mai girma da ruwa ya ambata bai dace ba da abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata to koda mutun ya faɗi haka ya faɗi ne a radin kan shi sannan kuma zai zama tun mushi a matsayin abin asara a gaban Allah subhanahu wataala kuma sannan shari'a dai ba zai shiri ba imana tafarki na shari'a bai kama shi ba kenan inna alaina lal huda Allah ce wa inna lana kuma aina a gare mu mune muke da mallaka ta al-akhirata wal ula da karshe ita ce ranar lahira wal ula da ta farkon ma wanda ita ce gidan duniya kenan gidan duniya da lahira gaba daya mallakar Allah subhanahu wataala ne shi yake sarrafa su yake juya su yake kadarta dukkan abin da yake kaiwa ya kawo a cikin waɗannan gidajen guda biyu gaba daya daka dan adam kane ta da hankalin shi ka nema a wajen Allah duniya ta Allah ce lahira ta Allah ce duk mutum wanda yake neman duniya ya roki ubangiji subhanahu wataala ya tsaya akan hanyoyin da Allah mai girma da buwaya ya shar'anta maka haka kuma lahira da kake nema nan ma ka tsaya ka roki Allah sannan kuma ka bada kokari da hamzari da kaimi akan aikata ayyuka madagarta wanda za su gadar maka da samun rahama a wajen Allah subhanahu wataala wannan shine ma'anan wa inna lana lal akhirata wal ula Allah ce kenan mu muke da ta farkon kuma mu muke da ta karshen ma ta farkon duniya ta karshen lahira duka mallakan Allah ne kuma Allah mai girma da buwaya huwal mutasarrifu fihima shine yake sarrafa abubuwan da suke gudana a cikin wannan gidajen guda biyu da duniya da lahira gaba daya sarrafawan Allah ne babu wani wanda ya mallaki daidai da buwaya azzarra barantana ya maka barazanan cewa in kai kaza kaza zai iya faruwa ko da makamancin wannan ka yarda ka sakankance ki yarda ki sakankance a cikin zuciyarki cewa da duniya da lahira gaba ɗaya mallakan Allah subhanahu wataala ne kuma shi yake sarrafa su yanda ya ga dama sannan Allah yake cewa fa anzartukum naran talazza da haka ku ɗiyan adam ku mutane da aljannu anzartukum ina gargadan ku ina jan kunnan ku ina muku kashedin ku ina muku hannun ku mai sanda akan mi akan naran wata wuta wanda wannan wuta kuma talazza wanda take da halshina imana wanda hura ta ake tana huruwa wanda makamashin wannan wuta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata cewa wa quduha an-nasu wal hijara an tanadi wutan jahannama ana hura ta da mutane ɗiyan adam da duwatsu su ne makamashin da ake hura wutan jahannama da su Allah kiyaye Allah kare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙurin dan wuta guda ɗaya tallin tal ana kadarta shi da yahidu suhudu bimana ka kadarta dan wuta ɗaya yanda Allah zai yi shi ya haɓɓaka gangan jikin nashi saboda wuta ta ci shi yanda ya kamata la'alla girman shi zai wuce Nijar gaba daya mutum guda ɗaya tallintar haka Allah zai yi shi wani kato da shi saboda me saboda ya dandani azaba ya dandani abin da ya aikata na ba daidai ba a gidan duniya sannan kuma idan ka shiga wannan wuta babu hiran cewa a ya ubangiji amai don ba za mu sake ba ya laitana nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ya kaito za su rika ce amai don Allah za mu gyara ayyukan mu za mu zama to daga cikin mutane na kirki masu imani Allah ce ku gane su ku tabbatar su bal badala ku ba kanu yakhfuna min qabl bari dai ya bayyana a gare su ne abinda ake koye musu yanzu ana cewa wutar jahannama ko waye ganta babu da haka kafiri sai ya kareta mai wasa da sakaki sai ya ga ce abin kaman da gaske kaman ba da gaske ba sai ya ta aikata abin da ya dama yanzu ya zo ya bayyana a gare shi ga wutar jahannama nan gadangada kuma can zai tafi sai ya ce ya laitana nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina kaito ina ma a ce amai don ba za mu kareta ayoyin Allah ba Allah ce ya bayyana a gare su ne abin da ya koyo a gare su ada wala ruddu la'adu limanu anhu wa innahum lakazibun ko da an maido su gidan duniya ƙarya suke yo aya Allah wace irin wace ce musu gani ba wa in yara kullu ayatin la yu'minu biha ko wace irin aya za su gani ba za su imani da ita ba wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun Allah ya ce yo nawa daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wataala a cikin sammai da kasai wanda me yake cewa aya shine abun lura abun dokan izina abun dokan darasi abin da zaka kalle shi ka dauki lesson daga cikin shi to wanne ne bai bayyana ba kuna tare da mutun ya mutu wani wa'azi kake so a maka wanda ya wuce wannan idan duniya ta rude ka da wadata ya rude ka alhaji nawa za a ce maka a kalli wani a ce wani tsohon alhaji ne yani a da yake alhaji amma yanzu sai a hankali ya mallaki kudade tsababa amma a yanzu kuma babu komai a hannun shi wannan duniya kenan kuma wannan wa'azi ne ga kai da kake da a yanzu kake da kudaden a hannunka dan ka gane cewa ba ganin damar ubangiji ne wani lokaci yana iya zauwa ya gitta wanda ba kama Allah laifin komi ba kuma sai amshi abin shi kuma kakanin kai je alhaji wani nan kai ne shagon nan naka shi ne kazan nan shi ne amma kuma idan haraka take babu Allah ya amshi abin shi waɗanda duka wa'azi ne gargaɗi ne jan hankali ne mutum nawa kuna tare da shi za ka ga lahiyar shi bai da matsalar komi amma a waye gari ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe shi da wata cuta wannan cuta a kada a raya a buga a yi wane ne dole za a komo a zauna a dangana cewa wane kawai rishin lahiya ne wanda yake muzumuni to wannan duka ayoyi ne da alamomi da ubangiji yake ba ma dan adam cewa ya gane ya ankara kar da duniya ta rude shi saboda ta rudi da yawa shi yasa Bahaushe yake ce mata duniya budurwar wawa yani shi wawa an ya ganta tsammani yake budurwa ce amma shi bai san ba kakan shi na 500 ma ita wannan duniya ita ce ta kare da shi amma shi kallon me yake mata kallon budurwa yake mata tsammani yake sabuwa ce ta kwanan nan ce a bai san ba cewa ta hallakar da mutane da yawa ta kare da su kuma shi ma an bi hankali ba ya ankara ya dauki izina ya aikata aikin da ya kamata shi ma za ta hallakar da shi da haka Allah subhanahu wataala yake ce fa anzartukum muna gargadan ku ana jan kunnan ku nara game da wata wuta ta lazza wadda take mai kunace ana hura ta sannan kuma tana da halshe tana lasan zukatan waɗanda suka saba ma Allah subhanahu wataala ka duba ka misali wani abu ya taba ka a hannunka ai da zaka ji da dadin a zuciyarka zaka ji to ita wutar jahannama zuciyar ce take lasa wallahi duk mutumin da bai aikata aikin alheri da zai kai shi lahira ba wallahi ya tabi yayi asara kuma nadama ce zai yi tai ila ma la nihaya Allah ce uhshuru allazina zalabu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun ku koro ka duba gani yanda ake kora awaki haka za a kora ƴan wuta sai an kora su an kawo su dab da shiga wuta sai a ce waqifuhum ku tsaida su innahum mas'ulun kukin abin tambaya ne tambayar bai za musu malakum la tanasaru
ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun
ubangiji subhanahu wataala yake cewa za tambaye su ma lakum la tanasarun me yasa ba ku taimakawa junan ku anan yanzu anan gidan duniya ba akwai kungiyoyi ba wanda kungiyoyi ne na NCA an sani wanda duniya kawai suke karewa wanda kungiyoyi ne wanda ba Allah bane a gaban su kowa za a zo a yi union union daban-daban kungiya kungiya ittihadi ittihadi a ce wannan nasuwani ne wannan nasuwani ne in ka duba abin da suke fama shi ne rushe addinin Allah idan ka taba kungiya kaza sai kungiyoyi kaza su huto su kare su nemi kare ita wannan kungiya ko kuma idan misali wani mutum ne wani matsiyacin mutum a karan kanshi shi tallin talshi daya ya aikata wani aikin da aka zartar da wani hukunci a kan shi sai kaga kungiyoyi na duniya sai a ce ai kungiyar wace ce karkashin majalisar dinkin duniya kungiya kaza karkashin wane ne kaza kungiya kaza karkashin kasa kaza sun zaburo sun ce ba su yarda ba akwai rashin adalci akwai tauye haƙƙin dan adam dan aka zartarwa wani hukunci kaza yanzu wannan mutumin da ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwanan baya a Kano da aka ce za a zartar mushi da hukuncin kisa ka duba ka ga yadda kungiyoyin duniya suka taso to hai an jin gobe kiyama an kama su za a yi wuta da su gaba ɗayan su sai Allah ya ce wai malakum la tanasaruna me yasa ba ku taimaka wa junanku anan anan gidan duniya duk abin da ya taso sai a taso a ce ai kungiyar ittihadul rabbi kungiyar turai bata yarda ba kungiyar wace ce bata yarda ba to wai me yasa anan ba ku cewa ba ku yarda ba Allah ya ce bal bari dai kul yawma mustaslimuna su fa a yau magana mai kauya ce babu mai gardama a cikin su ba mai tankawa kai kuma ya zamanto rishin gardama na banza rishin tankawa na banza saboda makomar su wutar jahannama ce anan gidan duniya ya kamata su sai su aikata alheri suka iya Allah kiyaye fa anzartukum naran talazza daka ya ishi mutum abun wa'azi wutar jahannama wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin mu ya yi gargadi da yawa kamar yadda zuwa cikin hadisin An-Nu'man ibn Bashir yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana khutba yana cewa anzartukumun nar ina gargadan ku game da wuta sai da manzo Allah ya mimita su uku hatta law anna rajulan kana bis-suqi la sami'ahu min maqami hadha yanda manzo Allah ya riga daga muryar shi yana ina muku ka shedi ku yi hankali da gidan wuta shi An-Nu'man ibn Bashir yake cewa daga nan inda nake magana ko mutun yana kasuwa zai iya jin yanda manzo Allah yake daga sauti ko kuma yanda ake daga sauti ana cewa mutane su ji tsoron wuta saboda wani abu ne wanda in ka wuce ka fasa ka tahi baka gyara ba tun daga nan to aiki ya riga ya lalace ubangiji subhanahu wataala ya kiyaye a cikin wani hadisi daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi karantar azaba na ƴan wuta shine mutumin da rajulun tuḍa'u fi ahmasi qadamayhi jamratan shine mutumin da za a zo a dora a tahin kafafuwan shi za a dora mishi jamratan garwashi guda biyu kafar dama a dora garwashi daya kafar hagu a dora garwashi daya shi kuma sai tsaya a sama wannan garwashi ɗaya wannan shine mafi karancin azaba shine wanda yake azaba shi alƙararrama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma fa daga wannan garwashin da aka dora a tafin kafafuwan shi hatta da kwakwalwar shi tana tafasa kwakwalwar shi tafasa da shi a dalilin waɗannan garwashin guda biyu kuma da shi kowa karancin azaba da haka wallahi gidan wuta bala'i ne ba na wasa ba tun yayi kokari yayi karfin zuciyar shi karya yarda shi dan yayi wasa da shi ya raba shi da wanda ya raba shi da Allah ya kai shi zuwa ga wannan halaka al-imam muslim yake cewa haddathana abubakar ibnu abi shayba haddathana abu usama an al-a'mash an abi ishaq an an-nu'man ibnu bashir radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ya ji manzo Allah yana cewa inna ahwana ahlan nari azaban mallahu na'lani mafi karancin azaba ga ƴan wuta shine mutumin da yake da katanan takalmi guda biyu kuma takalma guda biyu min nari an mishi takalma na wuta amma fa wannan takalman da aka mishi na wuta da yasa sauran gangan jikin duka bai da alaka da wuta kafafuwan kawai suka sa wannan takalmin manzo Allah yake cewa wannan da dalilin haka kwakwalwar wannan mutumin za ta rika tafasa irin na tukunya idan a dora ta a saman wuta yanda za ka yi tukunya ta tafasa tana wannan hargowar nan haka za ka ji kwakwalwar wannan mutumin tana hargowar tana tafasa a dalilin takalma guda biyu da aka mishi na gidan wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu lalle ba karamin tashi hankali bane ba babu wani bala'i da tashi hankalin da ya wuce dan adam ya wayi gari ya kasance wai ya zo nan gidan duniya ya rayu shekara kaza amma kuma ya kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala ko bai da guzurin da zai zama to mushi sababi na samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala Allah kare mu Allah ce fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa la yaslaha babu wanda zai shiga wannan wutar illa al-ashqa sai matsiyaci bi ma'ana gida ne na matsiyata me yake cewa matsiyaci ba matsiyaci wata bangaren kudi a matsiyaci ta bangaren ayyukan alheri ay la yadkhulaha dukhulan yuhiqu bihi min jami'i jawanibihi illa al-ashqa sai mutum wanda ya tsiyata matsiyaci to daga cewa wani shaki ne ana nufin wani dan mutane da haka mutum ya yi hankali lalle duk mutumin da ya kama hanya ta tsiyata to babu inda za ta tike da shi in ba wutar jahannam ba to wai shi wannan ashqaqin wane ne
alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa
ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wannan al-ashqaqin nan matsiyacin nan wane ne Allah ya ce alladhi kazzaba wa tawalla shine wanda kazzaba ya ƙaryata wa tawalla kuma sannan ya juya baya kazzaba bi qalbihi ya ƙaryata da zuciyar shi nuna kawai bai yarda ba ana ce Allah ya ce manzon Allah ya ce yana ga cewa kaman ana so a takura wa rayuwar mutane ne wa tawalla ay anil amali bi jawarihi wa arkani ya juya baya gaban shi ba sa aikata wani aiki wanda yake na alheri ne to wannan mutumin duk wanda yake da wannan hali wanda ya ƙaryata da zuciyar shi sannan kuma ayyuka ya zamanto baya aikatawa wannan mutumin shine wanda yasla zai shiga wannan wuta wanda take wuta jahannama ce Allah kare mu Allah ce allazi kazzaba wa tawalla kira da haka mutun ya nisanci duk abin da yake ƙaryatar da Allah ne duk abin da Allah ya faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to wajibi mutum mai imani ya imani da shi anan kuma dangance da abin da ya shahi imani wajibi ne in dai hadisi ya tabbata da hukunci daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole ki imani dole kai imani dole mu imani ƙaryata abu komin karantan shi in dai ya tabbata a cikin hadisi ingantacce to wannan kuma zai iya gadar wa dan adam da cewa ya wuce ya bar musulunci komin karantan aiki in ya tabbata da cewa matsayin addini ne manzon Allah yayi sai kace kai mu yarda ba to in kace baka yarda da baka na iya kafinta amma a gashi nan addini yayi umurni akan abu amma kai bawa ne mai laifi baka aikata wannan aikin ba kana a matsayin ka na musulmi mai laifi amma kai inkarin abin ka nuna cewa a ba haka nan bane ba ko baka yarda ba to wannan yana iya gadar maka da barin musulunci ubangi subhanahu wataala ya kiyaye san kaga anan Allah ya ambata mana waye zai shiga gidan wuta to wannan gidan wutan da akwai waɗanda su kuma Allah zai kare su Allah zai kare su daga shiga wannan wuta Allah ce wa sayujannabuhal atqa haƙiƙa za a tsiratar da za a kare sayujannab yani za a nisantar da ita wutar jahannama al atqa duk mutumin da ya zamanto yana jin tsoron Allah kenan meye maganin a kare ka daga wutar jahannama shine tsoron Allah me tsoron Allah faɗi da baki yarda da zuciya sannan kuma gaban ka su yi aiki wanda wannan dama shine imani qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih zuciyarka ta yarda sannan bakin ka ya faɗi sannan kuma gaban ka su yi aiki idan ka samu kuskurewa ɗaya a cikin wannan to kai ba mai imani bane ba idan ana lissafa masu tsoron Allah ko musulmai ba a ma saka a ciki misali mutum ne ya ce ya yi imani ya yarda cewa addinin musulunci shi ne addini amma sai ifirtawa da bakin shi an lissafa shi a matsayin musulmi ba musulmi ba ne ba misali akan haka Abu Talib ko wanda ya ɗauki ɗawainiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ya yarda abin da manzon Allah yake kai shi ne daidai amma ya iya furta ƙarshe ma ya furta cewa yana kan addinin da suka gada uwaye da kakanni wanda wannan bai ba shi damar musulunta ba kaga ya yarda da zuciyar shi amma idan aka samu matsala matsalan da aka samu shine bai furta ba da bakin shi bai furta da bakin shi ba sannan ko mutum idan ya ce ya yarda da bakin shi sannan kuma ya yarda da zuciyar shi ya yarda ya furta kuma da bakin shi amma matsalar shi baya aiki kamar da ake samu wasu musulmai a yau a turai sai su ce shi musulmi ne titirke shi musulmi ne ya ce ya yarda musulunci kuma ya faɗi amma dai shi magana sallah magana azumi wannan duk aikin ku ne ku je ku yi ta yi shi ba ruwan shi da wannan to wannan musulunci ya yi bai ba kenan dole waɗannan abubuwan guda uku sai sun haɗu zuciya ta yarda sannan bayan shi kuma baki ya faɗi sannan kuma gabbai su yi aiki wannan shi ake cewa imani wannan shine abin da ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa sayujannabuha al-atqa za a nisantar da wutar jahannama da game da duk mutumin da ya zamanto al-atqa mutumin da yake ji tsoron Allah tsoron Allah wajibi ne to wannan tsoron Allah miye muwasafat bi ma'ana sifofin abin da yake tsoron Allah ne shine Allah subhanahu wataala yake cewa allazi yu'ti malahu yatazakka
allazi yu'ti malahu yatazakka وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
وبنجي سبحانه وتعالى كي تشوى واندزا سيرة الدقوت جهنم الذي يؤتي ماله shine mutumin da yake bayar da dukiyar shi ya tazakka saboda ya tsarkaka shi a karan kanshi sannan kuma ya tsarkakar da ita dukiyar tashi ka duba kaga waɗannan ayoyin duka bayani ne akan ciyarwa bayarwa mutum Allah baka a wani abu a hannunka to kai kokari ka sarrafa wasu su samu allazi yu'ti malahu yatazakka ay yasrif malahu fi ta'ati rabbih sannan kuma dukiyar nan zai sa ta a cikin abin da yake da'aci ga Allah subhanahu wa ta'ala bai ya ɗaukan kuɗin shi ya gayyato mawaƙa yanzu ka duba kaga mutanen da ake ga 'yan bariki ne kuma su kuɗi ne wanda suka cika suka ƙasaita suka bunƙasa saboda suna gade an ra'ahu stagina sun wadatu idan ka tashi za a yi wani biki me ake yi sai a je in ma a cikin ƙasar nan in ma a wajen ƙasar nan a gayyato wani gagarumin mawaƙi a ce ai hadda mawaƙi wani aka gayyato haddasuwa ne da wacce aka gayyato an gayyato matsiyata za su zo su zub da tsiya sannan kuma albarkan da ke cikin bikin ubangiji subhanahu wataala shi kuma ya rike abin shi ana zuwa a zauna auren dan kwanaki ne kadan dan lokaci ne kadan sai ka ji an fara samun takun saka da rikici da harda harda da kai kawo a cikin wannan auren kaga aure ne wanda bai wuce ba wata ɗaya ko biyu amma ana baka labari ana baka rakwantan abubuwan da aka yi na shiririta da ɗauki ba daɗi sai kai tsammanin auren ya yi shekara 40 shi kuma kato kan bai wuce wata biyu ko wata uku kuma wallahi duk mutumin da yake sauraron abubuwan da suke masail da suke da alaƙa da aure ya san da haka in ka ji wani yana rakwantan abubuwa sai kai tsammanin kamar an yi wata shekara 20 ko 30 ana rayuwar auren sai ya baje kai wai kwanan ku nawa sai kwatanta maka cewa watan su biyu ko watan su uku ko wani makamancin wannan da haka duk abin da za ka yi kar ka yi ayaga da Allah subhanahu wa ta'ala shi yake sanya albarka a cikin komi shi yake bayar da ita idan zamanto ka zo dan biki kun zo kun saba ma Allah subhanahu wa ta'ala duk wani nau'in tsiya ba abin da ba a yi ba na tsiya an zo an kare kuma Allah ya zage albarkar sai a bar ku da wahala da cin bashin da kuka yi da wahalhalin da kuka yi na banza kun ɗauki zunubin banza abinda kuka yi aka yi munasaba auren da yasa aka zo aka yi wannan abubuwan gaba da kuma auren ya zo ki zama kun tashi a tutar babu asara a wajen Allah asara a wajen mutane dukiyar ku ta tahi kun sha wahalan banza kuma ƙarshe in buku hankali za a muku tukuici da zunubai saboda ayyukan da kuka aikata na ba daidai ba da haka allazi yu'ti malahu yatazakka wanda zai bayar da dukiyar shi a cikin da'a ga Allah da'a ga Allah taimakawa waɗanda ba su da ƴan uwanka na ɓangaren mahaifinka na ɓangaren mahaifiyarka ƴan uwanka na addini ya zama to za ku riƙa taimakawa jama'a da dukiyar da Allah subhanahu wataala ya ƙaddara ta shiga cikin hannunku to wannan abin sai zama to maka a matsayin ya tazakka kenan dukiyarka ta samu tsarkakuwa saboda tatar ka ku ta hanyar an hudda haƙin Allah subhanahu wataala a cikin da shine zakka. An bada sadaka, sadaka kala kala, akwai sadaka ta tilas, akwai sadaka ta tadawwu. Sadaka ta tilas shine zakka. To wannan zakkan ba zaka samu ba kowa bane ba zai iya cire yanda ya kamata a ce ya bada a cikin harkar zakkan nan, yana ga kaman zai dauki dukiyar shi a banza ya bayar da ita. Kuma wani abu ne wanda yake alakace tsakanin shi da Allah subhanahu wataala, ya san da cewa abin da ya mallaka ya kai a bada zakka, amma ba lallai bane ya bada zakka. To duk mutumin da ya zamanto iya da hali amma ya cire zakkar dukiyar shi, azabar da Allah zai riga mishi in ya mutu kafin a kai kiyama, idan shanu ne gare shi, Ubangiji subhanahu wataala zai samar da ran wannan mutumin a wani farfajiyar da gashi a kwance, sai Allah ya ma wannan shanun sai a musu layi, sai su zurga zawa ɗaya bayan ɗaya, kowace sadiya ta zo ta taka shi ta soke shi da ƙafanta ta wuce, sadiya ta biyu ta zo ita ma ta soke shi ta taka shi ta wuce. Haka za a riƙa yi in ta ƙarshe ta zo, in ta wuce hallau ta farkon da ta fara zawa ita za ta fara, za su sake dawowa. Haka za a riƙa mishi wannan azabar har ran da Allah zai tada kiyama. Sannan bayan shi, daga cikin kalar azabar da za a ba mutumin da ya zamanto bai bayar da zakar dukiyar shi ba, dukiyar Allah subhanahu wa ta'ala zai maida ta a matsayin kamar wani allo, misali azurfa zinariya da za a narka shi kuma kamar allo, sai a ɗauko wannan allon sai a ɗora shi a sama wata jahannama, sai ya gasu ya yi jajja'ur, sai a ɗauko sai a riƙa ɗora mishi. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم.
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ambata ga dukkan dan adam din da ya zamanto yana da ruwa ta dukiya, wanda wannan ruwan ya kai shi halin da ya kasa fudda du'a zakkar dukiyar shi, za a dauko wannan dukiya sai ya yi ta a matsayin kamar wani allo na kare, sai a dora sama wata jahannama. Yuhma 'alaiha fi nari jahannama idan ka sabto shi fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, sai ya riga dora mishi a saman kirjin shi, a saman gadon bayan shi, a saman huskar shi, ana dora mishi kuma ana kwara mishi ana cewa haza ba ka rastum li anfusikum, wannan shine abin da ka taskantar wa kanka da kanka. Fazuqu ma kuntum taknizun, ka kudandani kuna na abin da kai ne ka gadar wa kanka da samu wannan matsala. To duk mutumin da ya zamanto baya bayar da zakar dukiya, ga irin azabar da Allah zai riga mishi har ran da Allah zai tada kiyama. Daga kaga kenan duk mutumin da bai bada dukiyar nan ba, tabbas ya jawo kanshi tashin hankali. Sannan wannan dukiya tana da hatsara guda biyu, wajibi ne ga dukkan mutumin da yake da kuɗi kaɗan ne ko da yawa ya kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu. Abu na farko, duk abin da ka samu ta ina ka same shi. Abu na biyu, duk abin da ka kashe ta ina ka kashe shi. Saboda gadan sammai da ƙasai gaba ɗaya na wane ne? Na Allah ne. Walillahi mirasu samawati wal ard, na Allah ne gadan sammai da ƙasai. Yanzu abinda nake da abinda kake da abinda kuke da, in muka mutu wa zai gada? Sai a ce ƴan uwanmu ko ɗiyanmu, uwayenmu da sauransu, wanda muka wanda muka bari suna rai. To su ma in suka mutu wa zai gada? Su ma ɗiyansu in suka mutu, ƙarshe za a zo a wayi garin da Allah ya tada duniyar gaba ɗaya, kuma dukiyar ga ta nan ta wace ce? Ta Allah ce. Gadan sammai da ƙasai gaba ɗaya na Allah ne. Duk abinda kuka tara a nan gidan duniya, a nan gidan duniya za ku bar shi. In wani irin matsayi kuka kai na samun dukiya, an samu kaza, an samu kaza, an samu kaza, ku gama lissahi yadda kuka zo hannunku a cibire gidan duniya babu komi tare da shi, haka za ku koma wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya bayan ɗaya, ko ba wanda zai koma da ko biye. To in kuka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, raskwanan tambayar da za a muku shi ne kuɗaɗen da kuka samu ta ina kuka same su? Kalalibu aljihun ka kaji nawa adda kwai a yanzu a ciki, kuma ta wace hanya ka same ta? Hanyar da addini ya yarda, ko kuma hanyar da addini bai yarda ba? In hanyar da addini ya yarda ne, to ka sha. To sannan kuma ana jira ta wace hanya za a kashe wannan dukiyar? Za a je a gayyato mawaƙa ne, ko kuma a za a zo a sayi irin kredin da ake sawa a sa a jikin wata tasha saboda a rika kamo wasu tashoshi da suke na batsa ko kuma kudin nan amfani za a yi da su a rika daukan kile ana kaiwa ana zubo funafunan Hausa ana kallo a kudin wuta aka biya da su wannan wutan da kuka sha mai kuka yi da shi kalubalen iya da yawa tuhayi kuka sa wannan kayan da kuka sa da irin kudin kuka sai su abinci kuka ci da irin kudin kuka sai wannan abincin babu ko wani abin da za mu aikata face sai an mana bayanin shi ras ta ina ya shigo ko kuma ta ina ya fita idan ya shigo ta aikin alheri ya wuce ta hanyar alheri kasha idan ya shigo ta hanyar tsiya kuma haka in ya shigo ta hanyar tsiya kaga dama dole mu tashi ko da aikin alheri aka aikata to Allah baya son irin wannan aikin saboda abinda aka aikata da kudin haram Allah baya son shi inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakekke ne nagartacce ne baya amsan abu sai abin da yake nagartacce daka wannan dukkan wa'azi ne ga dan adam cewa ya kama jike shi yasa abin da yake karka ce a ku kawai in dai haraka ta ka kudi to ku buku da matsala ko kuma a ce a tunda dai kudin nan mun ne ma mun samu mu kudin mu ne mu za mu abin da baka dama da kudin baka da wannan yancin waye kai baka da wannan yancin mu ko da kai da awanci kana da yancin kai da kanka ka san kariya kake saboda kai wane ne ba kowa bane kai abubuwa nawa suke gudana a rayuwarka ba a yanda kake so suke gudana ba kuma haka za su gudana ko baka da ta cewa baka isa baka ce ba haka nan ba haka in za a yi da aka muji tsoron Allah duk abin da ya shigo hannunmu mu tabbatar da ya shigo ta hanyar kirki sannan kuma ta hanyar kashe shi mai zaman tumun kashe shi ta hanyar kirki yanzu misali irin gayyar za ka ga ana yi ta mawaka a gayyata mawaki kaza daga ƙasa kaza ya zo MGC ya kaɗa ya zo ina ne ya kaɗa wannan da suke gayyatar nawa akwai wanda za ka ga bibiya suke biro na ma'aikata na gwamnati da kasuwa shago ana cewa za a gayyato mawaki wani ko za a gayyato mawakiya wacce saboda a raya gargajiya alhaji wani nawa zaka bada ya ce na bada kaza wani ya ce ya bada kaza wani ya ce ya bada kaza wallahi duk kun yi tarayya a cikin aikin zulubi ko kuma yan balo daga shi wani shi ya ɗauki yaunin bagwari kaza daga Najeriya ya ɗauko shi ya kawo shi Nijar ya kashi da magadan saboda ya buga balo wannan kuɗaɗen da ka je kai kwantara da shi ka ɗauko shi da ciyar da shi da kake duka za ka ba Allah bayani maƙwabtanka ga sanar za su mutu da yunwa ɗiyan maƙwabtanka jahilci zai kashe su in taƙama kake kuɗi gare ka ka tallafa musu ɓangaren da ya shafi abincin da za su ci ka tallafa musu ɓangaren da ya shafi ilimin da za su samu mana amma duka ba ka yi wannan ba ko kuma ya zama to a kokowa aka ta yi ana faɗi ana ƙara ce a alhaji wani daga agadas ya aiko wa ƴan agadas gaba ɗaya ba kowa farsal ɗaya an ba kowa kare ɗaya kai ma anan wani mai kuɗi ne kai a garin da kai ka ce kai ya kamata a kai kayan kunya sai ka ce kai ma kai kira to ma ɗan kokon da magana na ba su kaza duka za ku yi bayani da harshen larabci a gaban Allah saboda Allah bai ba ku wannan dukiyar ba don ku yi wannan aikin kun kashe dukiyar ta hanyar da Allah ba ita ba yake so a kashe ta bai sharanta a kashe ta wannan hanyar ba to haka kuma duk karantar aiki ko wani irin aiki ka aikata a cikin dukiya da ya zamanto wannan aikin Allah baya son wannan aikin to wallahi shi ma sai ka yi bayanin shi da aka ɗa da rayuwar da muke kamar gunmu da wani damar da za mu ce kowa zai abin da ya ga dama baka da wannan dama ba aika ba don ka wannan dama rayuwarka duk a tirase take a tsare take ikaza kakkai kaza da ikaza kakkai kaza in kai da rafi ka aikata abin da aka ce kakkai to ka sa kanka cikin matsala ubangiji subhanahu wataala ya tirsasa zukatanmu akan bin tafarki wanda yake managarci da abin da ya yarda da shi shi yasa Allah ana yake cewa lalle tabbas dukkan mutumin da ya zamanto allazi yu'ti malahu yatazakka wanda yake bayar da dukiyar shi kuma yake tsarkake ta ya tsarkake kanshi ya tsarkake dukiyar saboda ya ciyar da dukiyar cikin tafarkin da Allah yake so sai Allah yake cewa mali ahadin indahu min ni'matin tujza sannan wannan mutumin da yake bada kudin nan wanda yake taimakawa imma da kunu yake rawa mutane a sukari yake ba jama'a a ya ɗauki ɗawaniyan kaza ya ɗauki yaunin kaza yana ayyuka ne ga ta nan dukiyar yana ciyarwa amma fa wannan dukiyar da yake ciyarwa wa mali ahadin babu akan wani ɗaya daga cikin mutane inda a wajen shi mai ciyar da dukiyar nan min ni'matin na wata ni'ima tujza wadda sakamako ne yake badawa bimana kace ai su da sun mun kaza nima ya kamata in rama musu sai kake aikin rama musu nan ah kaga idan kaga kai aiki ba dan wa ba ba dan Allah ba kai ba dan Allah ba yani kai ne saboda wata munuwa ta rayuwa to shi wanda yake allazi yuti malahu yatazakka innan shi huwa mali ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani wanda yake da tacewa akai shi wanda dole ne ya mai tukun yake innan a kawai radin kan shi ne ganin daman shi ne abinda kuma yasa yake yi illabtigha wajhi rabbihi alaa kawai dan neman yardan ubangiji subhanahu wataala wanda yake madaukaki yana aikata waɗannan ayyuka na ciyarwa dan neman yardan Allah ne kawai ba yana yi bane ba saboda wani ya ce ko kuma wani ya mai kaza ya kamata shi ma ya rama mushi a ba dan wannan baiki yana yin shi ne ibtigha wajhi rabbihi alaa dan neman yardan ubangijin shi wanda yake madaukaki to anan kuma kalma ko kuma magana ta ikhlasi yake zawa yin aiki dan Allah ka duba hatsarin da yake ciki kaga na farko a ce ka ciyar da dukiyar ka same ta ta hanyar halal ka kashe kashewa ta hanyar halal abinda kai nan aikin alheri ne kai amma ina sai aka samu matsala ashe ka aikata wannan aikin ba dan Allah ba dan a ce taimako sai alhajuwa ne to ka shiga uku ba za ka samu ladan wannan taimakon da ka bada ba ba za ka samu ladan wannan taimako da ka bada ba me yasa saboda ba kai dan Allah ba duk aikin da ake dan a samu lada karatun qur'ani za ka yi a karatu za ka zo ka saurara a me za ka yi ciyarwa za ka yi duk abin da za ka yi biyayya za ka yi ga mijinki duk abin da ake a samu lada ki yi shi tsakaninki da Allah wannan shi zai baki hutun zuciya ko da an zo an samu wata tarkatarka da wata matsala daga baya to bikki da haufi bikki da tsoro akan komi saboda ke dama aikinki dan Allah kika yi ba dan wani ba amma wanda dan wani fa sai zo sai samu matsala da wani nan kaga ayyukan da ya daba duka sun yi ya tashi a tutar babu misali zamantakewa kike da ke da mijinki ayyukanki da zaki ki tsarkake zuciyarki duk abin da kike yi a cikin gidan mijinki dauke shi a matsayin aiki ne wanda Allah ne ya saki aiki ne wanda Allah ya saki bimana mijinki ya ce ayi kaza a bar kaza yin da'a da biyayya ga miji ibada ce addini ne sai kika dauke shi a matsayin wannan kafa ba kawai ba kina zaune da wani ne kawai ya rika ce miki yi kaza bari kaza doka kaza 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 a karki fahimci abu a matsayin haka nan sai ki wahala ki wahaltar da zuciyarki kuma ki tashi babu lada amma kika dauke shi a matsayin a da'a ga miji ibada ce law kuntu amuran ahad an yasjuda li ahad la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha inda zan yi umarni ga wani ya yi sujada ga wani in ji manzallah ce da na umarci mace ta yi sujada ga mijinta saboda girma haƙƙin da miji yake da kanta sai kika fahimci zaman aure a matsayin wannan mahanga ki huta za ki aiki ayyukanki don Allah kuma yi da kike don Allah lada kike nema a wajen Allah kuma ladanki tabbatacce ne yanzu Allah ya kiyaye aka zo aka samu wani damage da rashin fahimtar juna da tsakaninki da ke da wannan to na wannan namijin ba za ki ce ba kin yi wahala banza ko kin tashi a tutar babu a saboda ke dama umarnin Allah ne kika bi wajen yi mishi da'a dama dan Allah kika yi abinki za ki samu damuwa wallahi ba za ki samu damuwa ba amma ya zamanto kawai kai tsaye dama dan shi ne kike ba dan harkar bauta ba to wannan kuma da yawa shi yake faruwa a yau kuma daga an yi wani sabani kaɗan shi kenan sai kowa kama gaban shi ita ta ce za ta yi abin da ta ga dama me yasa saboda ai shi ma abin da ga dama yake kaga an fahimci aure a matsayin me imin in maka imin in maka ba a fahimce shi a matsayin cewa bauta ne ga Allah ba da haka duk abin da mutum zai yi kokari ya yi shi dan Allah to wannan ciyar da dukiyar da za ka yi wanda zai kare ka daga shiga wutar jahannama shi ne wanda aka yi shi dan neman yardan ubangiji subhanahu wataala wanda yake madaukaki ai tama'an fi an yahsula lahu ru'yatahu fi dar al-akhirah kana haka ne saboda ka samu daman ganin Allah subhanahu wataala a gobe kiyama wannan shi yasa kake aikata wannan aikin wanda kuma masu imani ya tabbata cewa za su ga Allah a gobe kiyama ganin Allah yahi aljanna da abin da ke cikin aljannar dadi Allah zai tambaye masu imani abubuwan da na muku alkawali na ba ku su ce ya ubangiji an ba mu abin da babu mu taba zato mu taba tsammani ba duka mun samu sai a ce to akwai ƙari yanzu bayan ka Allah ƙari mai za a yi ubangiji subhanahu wataala sai ya bayyana da zati shi a gidan aljanna ɗan aljanna za su gan shi Allah samu a cikin su to ɗan aljanna za su yi bayanin cewa aljannar ganin Allah yahi aljannar abin da ke cikin ta dadi me yake gadar wa dan adam samu wannan matsayin aiki kawai sallah azumi kiyamul layli karatun qur'ani biyayya ga mahaifa dukkan wani aikin da yake da alheri shine abin da zai saka samu wannan matsayi ba magana ba ce ta cewa dole sai akwai kudi a hannunka ko kuma dole sai akwai kaza a hannunka ko da makamin a tsayawa za ka yi tukuru ka jajirce ka bauta wa Allah kawai illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'a Allah ce wala sawfa yarda wala sawfa ay wala sawfa yarda man tasafa bi hadhihi sifat duk mutum wanda ya siffantu da waɗannan sifofi na ya ba da dukiyar shi ya tsarkake wannan dukiyar tashi kuma yana yi ne dan Allah yana yi dan neman ya za a iya ga Allah gobe kiyama to wannan mutumin wala saufa asannu yarda zai gamsu ya yarda Allah zai bashi wannan matsayin da yake ba ma bayin nan anan malaman tafsiri da yawa daga cikin su ambata bal wasu daga cikin malaman tafsiri sun hakaito ijma'in malaman tafsiri gaba daya akan cewa tun daga fadar Allah subhanahu wata'ala wa sayujannabu hal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'a wadannan ayoyin gaba daya sun sabko akan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu Abubakar shine mutun daya wanda yake daukan lamba daya a cikin wannan al'ummar bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahi kowa babu wani mai tsoron Allah da zai yi a yanzu ko a gaba ko wanda aka yi a baya wanda zai kai imanin Abubakar an kare zalika fadlullahi ne yu'tihi man yasha Allah ya bashi to Abubakar Siddiq iya daga cikin halayen shi da sifofin da yake da iya da sifofi da yawa na kirki fa innahu kana siddiqan taqiyan ya kasance mutun ne mai gaskantawa mai gaskiya saboda kuma mutun ne Allah mai tsoron Allah kariman mai karamci jawwal yana bayarwa bazalan li abwalihi mai bada dukiyar shi fi da'ati maulahu a cikin da'a ga Allah subhanahu wataala wa nusrati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma da baiwa manzon Allah kariya nawa daga cikin dukiyar shi da shi da Khadija suka rika bayarwa saboda da'awar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da haka shine aka ma aka bayanin cewa lalle a waɗannan ayoyi sun safka akan shi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yazo a cikin as-sahihain hadisin sahih Allah Imam al-Bukhari da Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man anfaqa zawjayn fi sabilillahi da'atu khazanatul janna ya abdallahi hadha khayrun duk mutumin da anfaqa ya ciyar zawjayn fi sabilillahi kalan abubuwa guda biyu ko doriya akan haka nan mala sadaka nau'i kaza kin bada nau'i kaza kin bada kece kula da kaza kece kula da kaza an bude asusun kaza kin sa hannunki an bude asusun kaza kin sa hannunki duk wanda ya wai ciyarwa irin wannan da'atuhu khazanatul janna masu gadin gidan aljanna za su kira shi ya bawan Allah wanda shine alheri mafi alherin abin da yake a gare ka a cikin rayuwarka ka doka ka bada fi sabilillah ka doka kai dan saboda Allah da haka zaka ga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da aka bude wata gidauniya to kowa zai zo da abin da yake iyawa ne ya ishe ka abin misali lokacin da aka bude koko na taimako da za a yi saboda shiryawa zuwa Tabuka Abubakar Siddiq da ya shiga gidan shi ne dukiyar shi kwaso gaba ɗaya kawo mazalla ce ya Abubakar ya kai Abubakar ma za a fakaita li ahlik mai kabar wa iyalinka ya ce Allahu wa rasulu na bar musu Allah da manzon shi Umar ya shiga kwaso dukiyar shi rabi misali yana da jika 100 sai ya ɗauko jika 250 ya kawo mazalla ta bishi mai kabar wa iyalinka ya ce na bar musu kwatankwacin wannan abin da na kawo rabi kenan daga nan mutane su kawo wanda ya kawo har aka zo matakin da wani zai ɗauko zakka na dabino kamar cikin tafin hannu guda biyu na dabino ya kawo shi ma aji su kuma matsiyatan mu na hukai suna gehe in ka kawo diya su ce ku ji riya saboda nuna mutane shi mai kokari ne in ya kawo ka kawo kadan sai su ce kashiwa zakkan dabino mai Allah zai rinka kan dabino kaga dai ba wanda ya sha muna hukki kenan su ba a can ba su ba nan ba daga ko yaki aka tai in wace nasara in kafure suka ci nasara akan musulmai akwai rabon su in musulmai suka ci nasara akan kafure akwai rabon su yasa muna hukunci ba karamin ciwo bane ko bangiji subhanahu wa ta'ala ya kare wannan shine abinda wannan ayoyi suka kumsa kuma shine karshen wannan sura suratul layl sai suratul shams insha Allah mubasharatan
bismillahir rahmanir rahim wash-shamsi wadhuhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
حسبك wannan sura ita ce sura ta 191 idan ka faro lissahi daga jerin surar alqurani mai girma wanda su kuma adadin su sura 114 ne suratu shams makkiya ce sannan kuma ayoyinta tana da ayoyi guda 15 wannan sura ta safka bayan suratul qadr bayan suratul qadr kenan bayan inna anzalnahu fi lailatul qadr bayan an safkar da wannan aka safkar da suratul shams suratul shams hadisi ya riga ya zo a cikin hadisin Jabir wanda yake cikin as-sahihain sahihul bukhari da sahihul muslim manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake jan hankalin Mu'az yace halla sallaita bi sabbih isma rabbikal a'la wash-shamsi wa duhaha wal-layli idha yaghsha yace halla me ya hana ka ya kai Mu'az ina ma a ce ka musu sallah da suratul a'la da suratul shams da suratul layl wanda wannan kuma ya faru a lokacin da ya zamanto Mu'az yana zuwa wajen manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar isha'i sallar isha'i kuma tana ɗaukar lokaci sannan kuma bayan shi mutanen anguwansu suna can suna jiran shi sai ya zo kuma zai musu sallah in ya zo kuma sai ya ɗauko manyan surori masu tsawo ya ta karanta musu kamar ana ƙiyamul layl to ana cikin sallah wata rana sai wani matashi sai ya huta daga cikin sallar ya koma gehe sallar shi sai ta yi shi lokacin da Mu'az ya kare sallah sai tambaya ya aka yi yaji sautin kaza 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 aka ce mashi ai wane ne ya hutai sallar shi ya tahiye shi Mu'az ya ce lalle ko wannan mutumin ya wannan matashin ya siffanta da siffar munafukai yokar dan an karanta Qur'ani sai ka ce shikenan takura maka sai na kai karin shi gobe wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya matashi ya ce ai ni ma sai na kai karin ka wajen manzon Allah tunda kai kake zuwa ka takura mana anan sallah ce amma kuma Allah yana takura mu saboda yana sha da yawa a ce sallar isha'i wata kila lalla sai wajen wata gandizar za su fara tunda sai ya sallar isha'i a wajen manzon Allah shi ya farilla shi a can sai ya zo ya musu a matsayin shi yana nafila su kuma suna matsayin farilla haka yake musu yaro ce shi ma sai kai karin shi wajen manzon Allah suka buga safkoka suka isa ga Mu'az ya zo ga matashi yaro ya zo shi ma matashi sai yaro ya fara bayani yace ya maikin Allah wannan Mu'az shine limami kuma yana zauwa wajen ku yi sallah in ya kammala to ya tahi anguwanmu ya tahi anguwanmu kuma a can shi zai ja mu sallah kuma yana jan surori masu tsawo sai manzon Allah yake cewa Mu'az atuhiru an takuna fattanan ya Mu'az Mu'az kana so ka zama to mai fitinan mutane a cikin addinin su shine ce mishi halla sallaita ina ma a ce ka musu sallah da sabbih isma rabbikal a'la wash-shamsi wa duhaha sanakum wal-layli idha yaghsha yan sai manzo Allah yake tambaye shi wannan matashi to kai da ka koma kike kai sallah me ka karanta yace abinda na karanta suratul fatiha kadai alhamdu kenan ko yace sannan kuma na roki Allah ya kare ni daga gidan wuta Allah ya taimake da shiga gidan aljanna sai ya yake matashi yake cewa amma in kuna sallah manzo Allah da kuda Mu'az sai in ji kuna wani gungumi da wasu maganganu a kasa ni ba san me kuke faɗi manzo Allah yace haula halu tandi kuma a nan muke wannan abin da kake roƙon nan kuma shi ne abin da muke roƙa duk gungumin da kaje mana roƙin mu a nan muke to wannan daga nan malamai suka ce babu laihi mutun zai iya yin sallah da suratul fatiha kadai misali idan sallar azhar raka'a ta farko in karanta fatiha ta biyu in karanta fatiha ta uku in karanta fatiha ta huɗu in karanta fatiha sallah ta tayi karatun sura da zan yi a cikin rakawi guda biyu na sunna ne in nayi suna da ladan su an banye su kuma halas to wannan daga wannan lokaci sannan yaron da sai yake kalubalantar Mu'az sai ce Mu'az zaka gane cewa ni munafiki ne kuma munafiki bane ba a ran da Allah ya kadarta mana tahiyar jihadi wannan yaron ba jimawa jihadi yazo ya tahi kuma manzon Allah ya tabbatar da cewa yayi shahada to wannan abin da muhallu shahid anan shine manzon Allah da yake ce mishi me yasa ban karanta musu ba washamsi wa duhaha kenan ka karanta musu surorin da suke ba su da tsawo sosai saboda karka gajiyar da mutane ka sa su kuma su ji sa'aba ko kuma gajiyawa wannan sura kamar yadda mujahid yake cewa fadar Allah subhanahu wataala washamsi wa duhaha Allah yana rantsuwa da rana waduhaha sannan kuma da haskenta yanzu ba kullar rana bane ba kullar rana yana yiwa gashi na kuna kallon shi amma kuma Allah ya dishi hasken saboda ba lazimin kullar rana bane ba dole sai ya bada hasken a shi ma hasken wata hikima ce ta daban ta Ubangiji subhanahu wataala akwai wasu shekaru baya ina ga 2009 ne da 2014 ne ko 5 ne ko nawa ne da aka yi ba 6 ne aka yi ba 9 yani ga ranar nan amma kuma Allah ta dishi hasken nata ya dishi wanda ga kullun ranar kuna kallo zaka iya kallanta amma kuma babu hasken to kaga lalle Ubangiji subhanahu wataala shi ya halicci kullun ranar kenan karka fahimci cewa kamar ranar ita ce a karan kanta take da hasken da kanta da ita ma da umurnin Allah ne take tahiya washamsi wa duhaha Allah yana rantsuwa da rana wa duhaha sannan kuma da haskenta sannan kuma da irin muhimmancin da ita rana take da game da ɗiyan adam da gangan jikin ɗan adam yanzu kana ga ana rana kana takura amma kuma la'al masalih na rayuwa wanda suke tare da wannan kaskon ranar da zahirin ranar nan a cikin rayuwar mu iya da yawa saboda duk abin da Allah ya halicce shi akwai hikima a cikin shi ba mu ga hasken kaɗai ba da hikima akwai wasu hikimomi makamantan wannan da yawa birjin wanda mu san su ba kenan Allah ya rantsi da rana sannan kuma Allah ya rantsi da hasken da ita ranar take da jarir yake cewa was-sawabu an yuqal aqsama Allahu bish-shamsi wa nahariha Allah ya rantsi da rana kuma Allah da haskenta saboda shi hasken ranar gashi nan a zahirance ana kallon shi to wannan hasken shi ma a karan kanshi Ubangiji subhanahu wataala ya rantsi da shi sai Allah ya ce wal qamari Allah yana rantsuwa da wata idza talaha ai idza tabi'aha ai idza tabi'a ash-shamsa Allah yana rantsuwa da ita wata wadda ita take biyo bayan rana rana in ta hwaɗi me yake hutowa wata in dai a cikin kwanakin wata ne rana tana hwaɗuwa wata shi ma sai ya bayyana shine ma'anar talaha yani idan ya biyo bayan ta wal qamari idza talaha saboda ita shi wata shi yake biyo bayan rana kamar yadda malam ibnu abdullahi ibn abbas yake ambatawa da qatada sannan kuma da ibnu zaid da wasu daga cikin malamai irin malik ibnu zaid ibn aslam da makamantansu da mujahid da sauransu suka ce wal qamari idza talaha sai Allah ya ce wan nahari kuma Allah yana rantsuwa da shi ma yinin wuni a karan kanshi idza jallaha a lokacin da ya haskaku ga rana kenan kullun rana ya huto yanzu kuma al-nahar hasken Allah yana rantsuwa da shi idza jallaha a lokacin da ya bayyana ga kaskon rana kenan hasken in ya bayyana ga kaskon rana shi ma wannan Allah yana rantsuwa da shi haka jarir ya hoje da shi da qatada da sauran malamai makamantan wannan sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wallahi wanda hari idza jallaha sai ya ce wallahi Allah yana rantsuwa da dare idza yakhshaha a lokacin da ya lullube ni ko kuma ya lullube ita ranar saboda ai ana tahiyar yanzu sai ranar ta rinka rage kai tana rage kai me yake shigowa dare duhu yake shigowa to wannan daren da duhun nan da yake shigowa kaga zai shigo ne yakshan nahara zai shigo ne ya lullube ni sai zaman to babu haske babu kaskon rana yanzu kawai dare ne ya shiga sai da shi da duhun shi to wannan shi ma Allah yana rantsuwa da dare a lokacin da duhu ya lullube shi sai Allah ya ce was-sama'i wa ma banaha Allah yana rantsuwa da sama sama ita ma Allah yana rantsuwa da ita wa ma banaha ba banaha abinda ake nihi da wa banaha ma inda masdariya ce kenan was-sama'i wa bina'uha ko kuma wa banaha Allah yana rantsuwa da sama kuma da rihin da take da mana ginin da Allah ya mata gini wanda bai yadda wani gimshikin da ya rike shi a ƙasa sannan babu wata kugiya da ta rike shi daga sama haka kawai Allah shi huda shi yace bishi ya tsaya kuma ya tsaya to Allah yana rantsuwa da ita ma sama sannan kuma da ginin da yake tare da ita sannan kuma wal ardi Allah yana rantsuwa da ƙasa wa ma dhahaha da shufudan da aka ma ita ƙasa gatan Allah ya shuhuda ta ka huta da gudu banka da khaufin komi azo ayi gine gine ayi wane ne ayi komi da komi azo ya sabbato ana ta rayuwa ana ta abubuwa yanzu misali a kadar ta girgiza kasa na second daya kusan babu abin da zai saura ka duba wasu wuraren da ake girgiza kasa wannan ba second yake ba wani kasa da second kwar bai wuce ba kifta ido baya ma kaiwa wani lokaci amma asaran da ake yi Allah kaɗai ya sani saboda yanzu aka yi girgiza ba second guda kaga wannan wurin ba zai tabbata ba sannan ko abin da yake saba zubowa zai kasa kuma tsagewa za ta yi to da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rantse da kasa sannan kuma da shuhuda wanda ya mata da shuhudan da ya mata shuhuda mai ƙarfi kuma shuhudan mahallau shi ita kasan ma a karan kanta kush-kush ce bimana in ka zo in kana tayya sai ka ga nan laka in ka je tsakuwa a je ruwa a je wane ne haka za ka ga kala daban-daban wanda dukkan dan adam ya fahimci ya gane girman Allah subhanahu wa ta'ala ina ga ne ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata aya ta 5 ta 6 afwan kenan sai mu tashi aya ta 7 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم اقض حوائجنا وحوائج من ظلم منا الدعاء اللهم اقض حوائجنا وحوائج من ظلم منا الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله كنا نقول باب كراتو إن شاء الله وكسنتو الجمعة كنا هيران الصبح إن شاء الله